wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Maraba mai sauraro da zuwa shirinmu na yau, Ishaya Zakariya ke maka maraba da sake saduwa da kai. Ina fata Ubangiji zai maka albarka a cikin sauraro. A shiri na yau muna tare ne da ɗan uwa Gashon Kakwi, sa'annan Pastor Dungu shi ne zai bishe mu a fili domin sujada. Mai sauraro, kai mai albarka ne. A kasance tare da mu har ga ƙarshen shirin, ya inda za mu sami guziri domin rayuwa tare da Pastor Audu. Maraba da zuwa.
Saki godewa Allah da wani lokaci kuma gaman haka. Muna da farin ciki domin komai da muna yi, Allah yana tare da mu. Sai akwai wata labari kuma daga cikin littafi mai sarki, wanda wani yaron da ya kasance da karfin hali, ya kasance da tsoron Allah, kuma Allah ya bishe shi a koda menene da ya yi ta yi. Wannan yaron sunansa Musa. Musa an haife shi a wani lokaci ne da sarkin ƙasar Masar ya ba da doka na cewa a kashe kowane yaro namiji da aka samu. Sai daidai aka haifi Musa a wannan lokacin. Da an haifi Musa, sai maman Musa ta duba ta ga Musa yana da kyau sosai, kai wannan kyau yaron sai a kashe, kai ta ce ba za ta yarda ba. Shi ne sai ta gyara wani kwando mai kyau, sai ta sa ɗan dollop a ciki, sai ta doka Musa, sai ta aje a ciki, sai ta rufa, sai ta ce gaskiya ita ba za ta bari a kashe yaronta tana gani ba, sai ta dauke shi, sai ta je ta aje shi a gefen wani rafi, sai ruwa ya gangara da shi ya tafi. To, yarwan Musa mai suna Miriam, ita an bar ta ta yi ta lura a cikin jejin, an ce ta duka duba ko yaron nan me zai faru da shi. Sai ta boya cikin ciyawa, sai tana ta kallo, tana ta kallo, tana ta kallon dan uwanta. Sai can an jima, sai ga diyan sarki da masu lura da ita sun zo, sun su yi wanka a rafi. Sai sun zo kenan, tana cikin wanka, tana cikin wanka, tana cikin wanka, sai ta ji kukan yaro. Nye, nye, nye. Sai ta ce, me yana kuka kamar yaro? Sai ta ce ma masu aikinta, kai ku duba rafin nan. Sai suka je sun fara duba, suna duba, sai sun ga dan kwando a gefe, suna jin kukan na fita a cikin kwando. Sai ta ce musu, ku dauka kwandon ku kawo, ku dauka ku kawo. Shi ne sai sun je sun dauka kwandon, sai suka kawo, sai ta ce ku bude, sai sun bude, sai an ga kyakkyawan yaro. kyakkyawan yaro mai kyau sosai. Daga lokacin ne ma an bashi ainihin sunan Musa, dama ma ba riga an bashi suna ba. So sai diyan sarki da ta ga yaron nan yayi kyau, sai ta fita dauke shi ta ce, kai, ba zan bari ba, ba na yi kashe wannan yaron ba, yaro yana da kyau, so ni zan bashi suna Musa. Shi ne ta bashi suna Musa. So sai ta fara tunani ta ce, to idan na ce in kai yaro na wurin babana za mu yi rikici da babana, zai ce kai, bayan shi ya sa aka shi yaran maza sai ni in dauki yaron kuma namijin kai. Sai ta ce, to abin da za ta yi shi ne za ta nemi mai reno wanda za ta lura da wannan yaro kar a kai shi gidan babanta, in yaro ya girma sannan sai ta dauke shi. Suna magana kenan da masu mata aiki ya za a yi. Suna shawara sai ga yarinyar ta fita daga cikin ciyawa, wato yarwan Musa kenan mai suna Miriam, ta ce, ai akwai wanda za ta iya lura muku da yaron nan da kyau, ku zo mu je in nuna muku ita. Sai suka ce, to mu je. Sai aka tafi, sai aka je aka nuna musu ainihin maman Musa. Sai aka bata yaro an ce, ki lura mana da yaron, kuma sunan shi Musa. Sai maman Musa ta karbi yaronta ta ci gaba da rike shi, tana ba shi abin da ya kamata, tana koya mishi tsoron Allah, tana nuna mishi da zai ta haɗa cewa kowane lokaci, tana koya mishi dokoki goma, tana koya mishi addu'an Ubangiji, Ubanmu wanda ke cikin sama, a sarkake sunanka, mulkinka shi zo, abin da kake so a yi shi a cikin duniya kamar yadda ake yinsa a cikin sama. Ka ba mu yau abincin ini, ka gafarta mana laifofinmu kamar yadda muna gafartawa ma waɗanda suke mana laifi. Kada ka kai mu cikin jaraba, amma ka cece mu daga shetan, kama mulki da iko da girma naka ne har abada. Amen. Haka an ta koya ma Musa har ya zo ya yi girma, ya kai kaman shekara 12. So sai diyar sarki ta zo ta dauki yaro, sai ta komar da shi gidan sarki. A takaice, wannan labarin Musa yana koya mana abubuwa da yawa. Idan mun dauki tsoron Allah, idan iyayenmu sun koya mana abu mai kyau, mukan zo mu yi girma, ko da ina ne mun shiga a cikin duniyar nan, za mu yi abu mai kyau. An dauki Musa an kai shi kasan Masar, inda ba garin shi ba, maimakon ya yi ayyukoki daban-daban, don suna da nasu ayyuka daban da wanda an koya mishi. Su suna cin nama barkatai, ba su zaba nama ba, suna cin abinci barkatai, ba sa zuwa church, ba sa yin abin da Allah yana so. Amma Musa da ya je can, da yake maman shi ta koya mishi tun yana yaro, kuma ya yi girma, ya rike wannan abin da karfi, ya je can yana ta zuwa church nashi, yana ta fama yi ma Allah addu'a, yana ta yin addu'an Ubangiji da na gaya maka yayi, an koya mishi a gida. So kullum yana tunanin maman shi, maman shi kuma da yake ta koya mishi cewa akwai Allah, Allah guda ɗaya, haka ne kuma ya ba da gaskiya akwai Allah. Akwai su alloli da yawa a ƙasar Masar, amma Musa bai yarda su ba. So har da yake tsoron Allah na cikin shi, har matan ogan shi ta rude shi ta so su yi laifi, sai Musa ya ki. Saboda haka, idan muna da tsoron Allah, mu rika rike kaunan shi a cikinmu. Yara da yawa suna nan a cikin duniyar nan wanda ba su samu kwaisuwa kamar haka ba, amma kai ka samu, ka yi amfani da shi, kuma in ka yi amfani da shi zai taimake ka har duka rayuwanka. Saboda haka, addu'a na shi ne, bari Allah ya bishe ka, ya ci gaba yana taimakonka, domin kai ma ka zo ka zama wani wanda za a yi ba da tarihinka a cikin wannan duniya. Bari Allah shi taimake mu.
Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR sashin Hausa, AWR sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka.
I need somebody
mai sauraro barka da warhaka. Na bada gaskiya Ubangijin Allah ya bamu dama domin mu kasance a wannan sa'a tare domin mu ji maganar sa. Sunana Pastor Moses G. Dungu. Magana na zan dauke shi daga cikin littafin Yohana ta fari sura 4 ayansa 8. Yohana ta fari sura 4 ayansa 8. Wanda maganar Allah tana cewa wanda baya yin kamna ba bai san Allah ba, gama Allah kamna ne. Mai sauraro, kan magana na wannan sa'a tana cewa gaskiya game da Allah, gaskiya game da Allah. Bari mu yi addu'a. Madaukaki Allahnmu Baba, mun gode maka da kyakkyawan zarafi wanda ka ba mu domin mu ji maganarka a wannan sa'a. Ka yadda dukkan abin da za mu yi ya samu karbuwa a gabanka, ka albarkaci dukkan jama'arka. Amin. Mai sauraro, na san cewa ka taba jin mutane suna damuwa, suna kuka game da Allah, suna cewa ya Allah ba ni da kowa, ba wanda yana kaunana, ba wanda ya damu da ni. Ko ka taba jin haka? Yana cewa ma ko ma akwai Allah, Allahn nan yana da rai ya damu da ni kuma, ko kuma Allahn yana korona ne domin zunubaina. Mai sauraro, na san cewa ka sha jin wannan kuka na jama'a. Babban labarin shine zunubai an biya fansan su akan gicciye. Cikin littafi Yohana ta fari gunda mun dauki karatun ya ce wanda bai kauna ba bai san Allah ba, Allah kauna ne. Allahn da muna bauta masa kauna ne. Wadansu sun dubi rayuwa sun dubi baya, sun dubi gaba, sun ga cewa ba riba, gaba ba mana, basu ga cin gaba ba, sannan gaban ma ba bege. Dan uwa, mutane suna gani kaman ba wanda ya kamnace su, har ma da Allah mai adalci kansa bai kamnace su ba. Sai waɗansu haka nan sun yi shan giya domin wai su tserewa wahalar rayuwa. Ba za ka yaka sha giya domin ka tserewa wahalar rayuwa ba. Waɗansu sun manta da hanyar Allah domin su nemi kayan duniya. Ana karuwanci dukan waɗannan masu lalacewa ne. Sabili da haka mai sauraro, Allah mai kauna ne. Littafin Yohana ta farin nan yana ce mana, Allah kauna ne, wanda kuwa baya kauna shi bai san Allah ba. Saboda haka Allahnmu kauna ne. Mai sauraro, ina da labari mai dadi dominka. Rai ya fi abinci da kayan jiki da kudi. Duka abinda mutum yana nima, Allah shi ne gaba. Akwai wani wanda ya damu da rayuwarka. Dubi Yakub, yayansa Isuwa, ya kore shi a gidan domin ya cuce shi. A tsakiyar dare a cikin kadaicinsa da rashin begensa, wanda Yakub kansa yana ganin Allah ma ya yashe shi. Cikin barcinsa sai ga tsani ya kai zuwa sama, mala'iku suna hawa suna sauka, wanda yana nufin cewa Allah ne yana tare da shi. Yana nufin cewa Allah ne yana ce masa, har yanzu ina kaunarka. Mai sauraro, Allah yana kaunarka. Kama inda Yakub ya duba kansa, yana gani ba kome, ba abinda zai iya yi. Allah ma ya yashe shi, amma Allah ya nuna masa yana kaunarsa. Wanda mala'iku suna hawa suna sauka, wanda ya nuna cewa Allah nan kuwa yana nan yana kaunarsa har yanzu. Mala'iku suna gabanka yanzu, suna hawa suna sauka, kome kadaicinka, kome damuwarka, kome shiga cikin wahalarka, mala'iku suna nan a gabanka, suna hawa suna sauka, suna nuna maka cewa har yanzu Allah yana tare da kai. Mai sauraro, in mun dubi rayuwar Yusuf a cikin gidan Potifa a Masar, an sa shi a cikin kurkuku, watakila a cikin tunaninsa ba shi da bege, ba mai kaunarsa, amma domin ya ci gaba yana ba Allah daukaka, ya dangana ga Allah, sai gashi nan ya zama na biyu a cikin mulkin kasar Masar. Saboda haka Allah yana kaunarka, Allah yana kaunarki. Akwai bege a cikin kome wanda kana yi. Sabili da haka Allah daya ne, Allah na tsohon alkawali da kuma na sabon alkawali bai sake ba. Allah nan Allah ne shi ne dayan. Allah nan ne Musa cikin fitowa sura 34 ayansa 6 mai sauraro, da ya gifta a gaban Musa, sai Musa ya ce, Ubangiji, Ubangiji Allah ne cike da juyayi, mai alheri kuma, mai jinkirin fushi, mai yalwar jinkai da gaskiya. Mai sauraro, Ubangiji wanda kake bauta masa, Ubangiji wanda ka ba da gaskiya gare shi, shi mai juyayi ne, shi mai alheri ne, shi mai jinkirin fushi ne, shi mai jinkai ne, shi kuwa gaskiya ne. Sabili da haka Allah ba azalumi bane. Allahnmu bisa ga Zabura ta 46 ayansa 1 ya ce, sai mu karfafu a cikinsa, shi mafakarmu ne da karfinmu, taimako ne na kurkusa cikin wahala. Mai sauraro, Allah masakaicinmu ne, Allah kuma mafakarmu ne, shi ne mahalicinka, shi ne mai lura da dukkan duniyan nan. Allah mai kauna ne, har yanzu yana kaunarka. Idan kana shakka, littafi mai sarki yana cewa ba ka da wani mafaka, mafakanka kawai shi ne wurin Allah, taimakonka kawai shi ne wurin Allah. In ka maso kusa-kusa da Allah cikin wahalarka, shi mai taimakonka ne. Mai sauraro, lokaci ya yi da za ka san cewa Allahn da kana bauta masa Allah ne wanda yake da rai. Allahn da kake bauta masa shi ne ya yi halitta, shi ne ya yi sama da kasa, shi ne yana rike da kome. Cikin wahalarka, cikin damuwarka, Allahn ka yana tare da kai, Allah nan wanda ya halita ba zai taba yashe mu ba. Shi ba wani irin Allah ne wanda ya halita ya ce ba ruwan shi da jama'a ba, yana lura da mu a kowane lokaci. Saboda haka ka bada gaskiya shi zai kare ka, ka bada gaskiya shi zai karfafa ka, ka bada gaskiya shi zai taimake ka. Idan ka shiga cikin damuwa, idan ka shiga cikin wahala, ka dubi Allah, ka dubi nufinsa, shi zai zama mafakanka, zai zama karfinka, zai taimake ka. Ka bar zuwa wani wuri ka nemi biyan bukatanka, Allah yana nan. Mutane sun shiga kamar irin na fada cikin duniya, suna neman kayan duniya, ba za ya iya biya masu bukata ba. Mai sauraro, magana na yanzu shine ina kiranka ka bada gaskiya ga Allah, ka jingina ga Allah, bari ya zama karfinka, bari ya zama fakanka, shi kuwa zai baka salama. Allah ya taimake ka. Ubangijin Allah ya sa abinda ka ji ka karba za ka yi amfani da shi, ka bada gaskiya ga Allah, bari Allah ya taimake mu. Bari mu yi addu'a. Mai sauraro, mun gode maka ya yayyeso, kai ka yarda mun ji wannan magana a cikin wannan lokaci, ka yarda ka ba mai sauraro karfin zuciya da zai karfafu a cikinka, ka yarda kai ka zama mafakansa, ka yarda kai ka zama mai taimakonsa, domin Yesu shine mai cetonmu. Amin.
Lokaci shine rayuwa. Lokaci da kake da shi abu ne da kake iya sarrafawa domin ya taimake ka ka cimma burin rayuwarka. Duk wani abu da kake so a cikin rayuwa za ka same shi ne idan ka yi amfani da lokacinka. Wato, lokaci ya zama kamar kuɗi kenan da kake iya kaiwa kasuwa domin ka sayi abin da kake so. Duk wasu abubuwa da muke da su a rayuwa, komai darajarsu, lokaci ya fi su tsada duka. Lokaci yana tare da kowa, amma kuma lokaci idan ka yi hasararsa ba za ka taɓa samunsa kuma ba. Lokaci shi yake bi da dukkan harkokin rayuwar ɗan adam a wannan duniya. Lokaci shi ne rayuwa. Idan ka ɓata lokacinka, to lallai ka ɓata rayuwarka ne. Lokacinka yana da daraja sosai, ya kamata ka tsare shi. Ko ka san cewa duk wani mutumin da ka gani a duniya, komin arzikinsa, komin iliminsa, komin nasarar da yake yi, ko da ma shi waye bai iya samun waɗannan abubuwan ba in ba tare da lokaci ba. Saboda haka, idan ka yi amfani da lokacinka da kyau, ba da daɗewa ba, mai yiwuwa ne kana iya ganin kanka ka zama kamar ɗaya daga cikin waɗannan mutane da kake gani. Kowane ɗan adam rayuwa ta bashi sa'o'i 24 ne a rana. Wasu mutane sukan yi amfani da waɗannan sa'o'in, amma wasu kuma sai su ta zaman kashe wando, suna jiran wani ya zo ya yi musu. To idan ka ɓata lokacinka, ka ɓata ranka ne. Idan ka yi hasarar lokaci, ka yi hasarar ranka ne. Waɗanda suka yi amfani da lokacinsu a yau sun zama abin kallo, mutane suna yaba musu, mutane suna kewaye da su. Lokaci yana da daraja kamar yadda ruwa take da daraja a hamada. Idan ko ka yi amfani da ita, rayuwarka za ta canza. Lokaci ya fi kuɗi daraja, domin wanda ya saci kuɗinka kana iya samun wasu kuɗin, amma wanda ya saci lokacinka ba za ka iya karɓar lokacin nan kamar ba. Duk dakikar da ta wuce, rayuwarka ce take tafiya. Idan ko ka yi hasararta, ba za ka taɓa samunta kuma ba. Idan ka yi amfani da lokacinka da basira da hikima, mutane za su darajanta ka, mutane za su ga ƙwarjininka, sa'annan za ka samu lafiya mai kyau, za ka gina gidanka, za ka kuma gina dangantakarka da iyalinka. Idan ka yi amfani da lokacinka mai kyau, za ka samu arzikin zaman rayuwa, za ka kasance da ilimi sosai, za ka ƙware a abin da kake yi, darajarka kuma za ta ƙaru a gaban jama'a. Idan ka ɓata lokaci, kana daidai da wanda ya kashe kansa ne. Ba za ka gina rayuwa mai ɗorewa ba idan ba ka yi amfani da lokacinka ba. Kada ya zama bayan da ka tsufa sai ka dinga kuka kana cewa, ayya, da na sani lokacin da nake matashi, da na yi haka, da na yi haka. Amma ina ƙarfafa ka cewa bari ya kasance lokacin da ka tsufa, idan ka waiwayi baya za ka ce, na gode, Allah ya taimake ni, na yi amfani da rayuwata, na yi amfani da lokacina, Allah kuma ya bani nasara a cikin dukkan abin da na yi. Wannan shawarar ta fito ne daga Malam Abu Dawaki.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. godiya ya tabbata ga sunan Ubangiji. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, Jakar Gidan Waya, 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a cikin shirin. Ina cewa mun gode musamman shi Pastor Audu da kuma Pastor Moses Dungu dan uwa Gashon. Muna cewa mun gode. Mai sauraro, kai ma ina maka godiya da kasancewa tare da mu. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakariya ina cewa mai sauraro, ku yi yabon Ubangiji ku al'ummai duka, ku ɗaukaka shi ku dangogi duka, gama jinkansa da girma yake zuwa gare mu.